Na farko wato babu buƙatar yin haka. Ma'ana ba sai an sa dokar ta ɓaci a waɗannan jihohin ba kafin sojoji su samu su yi abin da suke so su yi. Ko da a yanzu suna da abin da ake ce ma access, unfettered access, suna da dama su shiga ko'ina su yi faɗa a ko'ina, kuma suna yin abubuwa iri-iri. Kullum kuna ba mu labari na take haƙƙin bil'adama da sauransu da suke yi duka a ƙoƙarin cewa su ga cewa sun shawo kan wannan matsala ta Boko Haram. To ina ga a ce za a sa dokar ta ɓaci kawai, ba wai kuma za a karɓi mulkin jihar ba ne daga hannun 'yan siyasa. Dukkansu suna nan a mukamansu daga gwamna da 'yan majalisa da kowa. To sai in ga kamar abin ba a buƙata haka. Idan ana son ƙarin sojoji ne da yawa, wannan ana iya ƙarawa ba tare da an sa dokar ta ɓaci ba.
To
kuma idan kuma aka duba daga ɓangare na biyu, ɓangaren cewa da a wuraren da aka yi haka ne aka cimmawa. Idan da za ka tuna lokacin Obasanjo, har cire Joshua Dare ya yi a jihar Plateau, ya dakatar da majalisar jihar Plateau na tsawon wani lokaci. Amma wato faɗa wanda duk ya fi muni an yi shi ne ma bayan wannan dokar ta ɓaci ɗin a 2008 da kuma 2010. A nan ne aka yi su janta, aka yi su wani ne inda aka kakkashe mutane fiye da na baya. Aka yi wato kisan gilla da sauran ayyuka wanda suka saba wa dokar ƙasa da kuma dokokin duniya wanda Najeriya ta sa hannu a kai. To kaga idan da wancan dokar ta ɓaci ta yi amfani da yanzu haka a jihar Plateau da makila ma babu sojoji, amma a yanzu a yanda ake haka hatta a cikin garin Jos idan aka ce an janye sojoji da wata shida, ba na jin cewa za a zauna lafiya. So don haka ina ganin abin da aka sha gaya wa shi shugaban ƙasa kan cewa amfani da gundarin ƙarfin soja ba zai warware wannan abun ba, ina ganin ya kamata ya saurari wannan shawarar.
To
amma ban sani ba, kila ku su sojojin akwai abin da suka sani wanda bai ban sani ba, Allahu a'lam.
To banda ka ya ayyana irin wannan mataki a wasu sassan waɗannan jihohi daga jihar Niger, Plateau da waɗannan jihar ɓangaren Borno, Yobe da sauransu, a saninka akwai nasara da aka samu na ayyana wannan dokar ta ɓaci ƙashin jagorancin sa shi shugaba Goodluck Jonathan?
To yanzu a ɗauki misali da jihar Borno kanta, wato nan ne cibiyar rikicin ma na Boko Haram. Yau kwana uku da wani senata da Khalifa Zanna ya yi interview da Sahara Reporters, ya nuna cewa Boko Haram su ne suke rike da local government 23 akalla, local government 23 a cikin local government 27 na jihar Borno. To ashe idan da a ce aikin soja da duk abin da sojoji suka rika tafkawa da suke yi da tsare mutane da iyalansu da sauransu wanda ya sabawa dokoki da Najeriya ta sa hannu, dokokin yaƙi na duniya, to je kama duk sun yi wannan abin, amma kuma har yanzu ba su da control na local governments 23, gwamnati ba ta da control na local governments 23 a cikin local government 27, ma'ana uku kawai gwamnati take da iko a kansu. To kaga gaskiya wannan gundarin amfani da ƙarfin soja ni ina ga bai yi amfani ba.
Ai mulki ni kima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka, in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka, in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka, adalcin nan a bayyane yake, je malamai su bude maka, yi ma talakawan ka hidima Allah ne za ya dafa maka, idan za ka bi ɗorigima kai ce kai kafi. son ai haka bayan